أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي وألا من أبكي من أبو أدريشي من الإياكا تكين رحمة سيطاك هدامو أولنا مريشي نتلاتا شاشدة قوات رمضان أشكالة تدبو إلي دلي حدود 40 يهجر منزو صلى الله عليه وسلم، wanda kuma shine 21 ga watan 5 a shekara ta 2019. Kamar yadda muka yi magana a jiya, cikin ikon Allah mun gama karanta abinda Malam Abdurrahman ibn Nasir bin Sa'idi ya ambata a koyayi na sharhi da bayani da tafsiri Qur'ani mai girma a wani littafi na sana tafsir dangane da abin da ya shafi suratu Ali Imran. A yau insha Allahu ta'ala, kamar yadda muka jima ya karanta, za mu fara karatun suratu Nisa'i. Suratu Nisa'i haka sunanta yake. A tattauna da malamai suka yi, babu rikici akan cewa sunanta kenan da ijma'in malamai, ba ta da wani sunan daban-daban da suratul nisa'i illa. Kuma ya zo hakan a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim, cewa wata rana sayyidina Umar yana huduba yake cewa bai taba muraja'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani abu na alqur'ani ba sai akan abin da ya shafi alkalala. Sannan ya ambaci sayyidina Abubakar dangane da wannan lamari, sannan har yake cewa wata ran da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai, har sai da ya taba shi haka kamar yadda kirjinsa. A lokacin ya ambaci lafazin da yake a cikin sa, akwai lafazin suratul nisa, yake cewa ala yakfika ayatus sayfi allati fi akhir suratul nisa. Wannan lafazi shi ya tabbatar da lafazin suratul nisa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Al-Fairuzabadi ne Al-Qamus Al-Muhit, malamin Shafi'iyya ne kuma malami ɗaya daga cikin malaman Ibn Hajar Al-Asqalani, yana da littafi sunansa Basair Zawit Tamyiz fi lata'ifi al-kitab al-aziz to aski ne wannan littafin yake ambata cewa wasu malamai suna ga ana kiran wannan sura suratul nisa'i al-kubra suratul talaqi kuma ana ce mata suratul nisa'i as-sughra ya zo a wannan kamar da suka ambata amma dai maganar cewa sunanta suratul nisa'i to haka yake hakanan kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa an saukar da ita ne a Madina ba makkiya ba ce ya zo a cikin sahihul bukhari a hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Aisha take ambatawa kuma da Imam al-Bukhari ya ambace shi a babu ta'lifil Qur'an wata rana wani mutumin Iraki ya zo gun Aisha yace ta bashi mushaf shi ma zai kwafa zai rubuta Qur'ani gwargwadon yadda mushaf din yake shine sai take bashi labari yadda saukar Qur'ani ya kasance cewa Allah subhanahu wata'ala bai fara saukar da Qur'ani da bayanin halal da haram ba domin da ya fara da cewa kada ku shagiya za su ce ba za mu daina ba da ya fara da cewa kada ku daina zina za su ce ba za su daina ba amma sai fara da ayoyi daga cikin mufassal da suke magana akan aljanna da wuta da irin wannan zance na abin da zai faru ran tashin alkiyama tace tana yarinya budurwa tana ma wasa tana karama zaka ce tana yar karama har tana wasa Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amr cikin suratul qamar tace tana karama akai wannan tana ma wasa amma sai take cewa وما أنزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده أما سورة البقرة النساء بأسوكت دسوب سيفة إلى تارة منزل الله صلى الله عليه وسلم أنا لوك سن تاري منزل الله صلى الله عليه وسلم وأن تاري يتقوى إلى أكي أما الدين شيطة داك بابو تنتمع أكنت وأن سورة جواد أنت مدنية daga cikin falalolin wannan sura har yanzu mun san hadisin al-Bukhari da Muslim suka ruwato daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi iqra alayya al-Qur'an yace karanta mini al-Qur'ani ibn Mas'ud yace a aqra'u alayka wa alayka unzi yanzu na karanta maka al-Qur'ani in yi maka karatu bayan ku kai aka saukar al-Qur'ani sai ce na'am yi min dai in ji to shine sai karanta yace fa qara'atu suratul nisa'i na karanta suratul nisa har inda nazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida to yace a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace hasbuka al'an ya ishe ka yanzu shi yasa al-Imam al-Bukhari ya sanya wannan hadisin a babin باب قول المقرئ للقارئ حسبك انا يروتو wannan hadisi zaka wannan yana daga cikin falalar wannan sura yace lokacin da ya gama karanta ta ya duba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya duba fuskar sa sai gashi yana zubda hawaye sakamakon abinda yaji an karanta wannan kisa dai na san dukkan san sannan wannan sura akwai asar da yawa da aka rubuto daga as-salafus salih wajen muhimmancin karanta ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala na sa mutum karin ilimi da wadatar zuci sakamakon karanta wannan mun san dai waɗannan kuma duk da ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba amma dai wasu abubuwa ne da sukan karfafi mutum bisa fahimtar waɗannan bayin Allah magabata daga cikin abin da ya kamata mu yi har yanzu kafin mu karanta abin da malam Sa'idi ya ambata ko mu bi ta nassin ayar maqasid na wannan sura daga cikin manufofin wannan sura ma'ana manya-manyan abubuwan da wannan sura suratul nisa'i take karantarwa farko akwai abin da ya shafi tauhidi kamar da kowane bangare na alqur'ani babban abin da ke karantarwa shine tauhidi a wannan aya ko in ce a wannan sura akwai ayoyi da yawa dangane da tauhidi wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wannan aya ta al huququl ashara sannan a wannan aya akwai a cikin wannan sura kai Allah madauki na fadin inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan dai yana nuna mana muhimmancin tauhidi da hani akan shirka har sau biyu duk a cikin wannan sura Allah madauki ya ambaci wannan haka surar dai daga cikin babban abin karatu a cikin ta ko darasi ko maqsudi ma'ana dalilin ko manyan darussan da ake dauka a wannan sura akwai maganar tauhidi daga cikin su akwai bina'ul usra ginin iyali asalin iyali family system a wannan sura mutum zai koya saboda bayanin da aka yi akan haƙƙin mata haƙƙin marayu maganar sadar da zumunci da yadda musamman ma dai abin da ya shafi harkar mata shi yasa ma ai dalilin da yasa aka sanya ma surar kenan suratul nisa'i kaga gashi an faɗi rijalan kathiran ma ko sannan aka ce wa nisa'a amma duk da haka sunan surar mai ba a ce rijalan ba sai aka ce suratul nisa'i saboda maganar da ke haƙoƙin mata da yawa da yadda za a zauna a gida da yadda za a gina family ma'ana aka gina wato iyali mutanen da in an ce iyali ana nufin dama mutum da matarsa da 'ya'yansa wannan sura ta karantar da mu wannan a matsayin asalin maqsudi daga cikin manyan maqsudin wannan sura har yanzu akwai at-taslimu lillahi wa li ahkamihi magana akan sallamawa Allah hukuncinsa sallama wa Allah hukuncinsa in Allah ya hukunci wajibi a sallama alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi hazuwa kashi har inda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima wannan ayoyin da suka taho gaba ɗaya duk suna magana akan muhimmanci ko in ce wajibcin a sallama wa Allah cewa Allah shine mai hukunci sannan kuma hukuncinsa ya fi kowanne adalci wannan yana nuna kuma muhimmancin a yi adalci wajen hukunci tsakanin mutane shi ma yana daga cikin maqsudi ko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl wannan ayar a cikin wannan sura take daga cikin maqasid na wannan sura har yanzu akwai tsoratarwa daga munafikai da tahdhir min al-munafiqin wanda dama daga cikin babban halinsu shine Allah ya faɗa basu yadda ba manzon Allah ya faɗa basu yadda ba a zuciyarsu duk da suna da'awar suna tare da musulmi a rigarsu a masallaci a kira da za a yi na wani abu a jikinsu dai suna tare da musulmi amma a zuciyarsu ba ta tare da musulmi Allah madaukake a wannan sura ya tsoratar da mu da bin ra'ayoyinsu karmi musu da zaka ga daga cikin sufofinsu suna mujadala a madadin munafiq a madadin mutanen banza a madadin kafirai duk wanda yayi laifi zaka ga sun zo suna kare shi ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati ad-dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu 'alayhim wakila duk wannan a cikin wannan sura take sannan akwai at-tahdhir min at-tasahul fi huquq al-arham akwai tsoratarwa kada a yi sakaci da haƙoƙin wato zumunci haƙƙin zumunci bal har a wannan ayar muka ko a wannan sura muka fahimci cewa ashe larabawa ma sun damu da harkar zumunci har suna yin magiya da shi kaga wannan yana nuna muhimmancinsa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sannan kuma in muka duba ayar wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana bi ya jero ma'abuta huquqi daga cikin su kuma akwai ma'abuta zumunci da kuma marayu haƙƙin marayu an fito da shi fili a wannan sura da muhimmancin me maraya me haƙƙin ya dukiyarsa ina za a aje ta ya za a yi mu'amala da ita kada a ci bai halatta a ci ba kaza da kaza duka Allah madauki ya gaya mana a wannan sura sawa'un marayun nan maza ne ko mata duka sannan daga cikin maqasidin wannan sura har yanzu shine cewa anna ahkamash shar'i laysa maqsuduha al-mashaqqa cewa hukunce-hukuncen shari'a ba a saukar da su don tsananta wa mutane da kuntata musu ba, a sun zo ne domin sauƙaƙawa. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Wannan kun ga maqsudi ne sosai, cewa Allah madauki a cikin hukunce-hukuncensa, sawa'un abin da ya shafi mata na gida, za ku ga duk abin da ya shafi ciyar da iyali, komai ana hada shi da mene, gurgudan abin da Allah ya hore maka. Hakanan kulawa da marayu din, komai za ka yi gurgudan abin da za ka yi, duk hukunce-hukuncen kuma maqsudinsu dai ba a kuntata muku ba ne, bal yuridu Allahu an yukhaffifa anku, Allah yana son ya sauƙaƙa muku. Sannan daga ciki har yanzu akwai magana kan jihadi da kare addinin musulunci da musulmi da isar da saƙon musulunci zuwa ga mutane. Duk wannan yana daga cikin abin da ya zo a wannan sura, wa man yakhruj min baitihi muhajiran, har zuwa ƙarshe da maganar jihadi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah, da yadda za a yi sallah a halin jihadi. Duk saboda muhimmancin jihadin, har aka faɗi cewa sallah ma in ta kama ku ga yadda za ku yi ta, salatul khawfi. Yanzu idan da jihadin ba shi da muhimmanci ko sallah ba ta da muhimmanci, da sai a bar ɗaya a yi ɗaya, amma kowanne yana da muhimmanci, musamman ma dai maganar sallar, har a lokacin jihadi ba a ce a aje ta ba. Kuma duk a cikin wannan surar mun karanta. Sannan kuma abin da ya shafi tasihihin aqida, dangane da abin da ya shafi a Isa ɗan Maryam, yadda wato tashihul aqidati fi almasih, aqida dangane da abin da ya shafi annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. A wannan sura Allah madauki ya inganta, ya gyara mana mafhumin da ya kamata a dauka, wanda ya kamata a gyara wa nasara kristoci yadda suke dauka abin da ya shafi cewa ko an kashe shi da makamancin wannan. Allah ya gaya mana a wannan sura cewa ba a kashe shi ba, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Sannan abin da ya shafi annabci da manzanci, inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, duk waɗannan ayoyi ne ko da suke nuna muhimmancin annabci da Allah ya aiko manzanni. Kuma dai wannan kokari ne na malamai su bayyana irin waɗannan abubuwa, ba dan wai wannan abun a iya wannan sura aka ambata ba, amma dai daga cikin abin da zaka dauka na babban darasi a wannan sura akwai waɗannan abubuwa da muka ambata. To kamar da manhajin Malam Sa'idi yake, baya tsawaita cikin abubuwa, babban abin da ake so shine fahimtar Alkur'ani, me Allah ya ce a cikin sa, me ya karantar da mu, ya yi kamata mu fahimta, sai mu koma insha Allah. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من سام بن شفي بسمله ده magana akanta duk mun ga mun yi shi ba sau dai ba ya wuce a farkon suratu al-fatiha farkon suratu al-baqara farkon suratu ali imran muhimmancin basmala da maganar malamai shin tana cikin ko farkon kowace sura ne ko kuwa bangare ne kawai na fatiha da sabanin da ke tsakanin malamai dai wannan duk ba sai mun shiga cikin sa ba. Allah yana faɗi bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ya ku mutane, Allah ya bude wannan sura da kira ga mutane, tare da cewa wannan sura madaniya ce, a Madina kuma ana kiran mutane ne galibi da sunan muminai, ya ayyuhal ladhina amanu. Amma saboda hukunce-hukuncen da suka shafi abinda aka ambata kai a wannan sura, ya shafi umumin mutane ta matsaloli da yawa, abinda ya shafi haƙoƙi, sawa'un na marayu, haƙoƙi na mata, haƙoƙi na jihadi, haƙoƙi na maƙotaka, haƙoƙi na bayi da ake zaune da su, to wannan ya shafi kowa da kowa. Shi yasa malamai suka ce la'alla shine sababin da yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas, ya fara da ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Na san kowa san ma'anar taqwa, shine a bi dokokin Allah ta hanyar aikata umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana. To ku kiyaye dokokin Ubangijinku, kuma kasancewar an yi amfani da annasin nan sai saka go da maganar rububiyya har yanzu rabbakum ubangijinku saboda za a kafa hujja ne akan abubuwan da suka shafi asalin halitta asalin halitta ko yana da alaka da rububiyya aksar min kaunihi lahu alaka bi aluluhiyya saboda gashi ya ce allazi khalaqakum min nafsin wahida aga ya mai da mu zuwa ga asalin halitta dan adam yawa to wannan ko yana da alaka da me rububiyyar Allah sai sa aka ambaci rabbakum anan a ba wani sunan ba ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku allazi wannan ismu mawsul ne kuma sifa ne na rabbakum malami suna cewa allazi dinnan ba an kawo ta ne ta taqidan taqidi ba ana kiranta sifa ce kashifa kashifa me ma'anar kashifa tana yayi ba asalin me ake nufi ne bayanin haƙƙin rububiyyar da Allah ya faɗa shi ake bayani ba taqidi bane me yake nufi da wannan zance in an ce taqidi kamar in an ce ku ji tsoron ubangijin ku wanda to shin akwai wani ubangijin ne wanda ba wannan ba galibi in aka ce allazi to ana so a ce maka wanda yake kaza ko to kamar mafhumin sa shine to ba fa wanda yake kaza ba to tunda ko an ce rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku cewa allazi dan bayani ne ba dan taqidin irin ubangijin bane shi abin da yake ne kun fahimta kun hango wannan yawa ma'ana bayani ne na siffar ubangijin daga cikin siffofinsa shine ya halice ku min nafsin wahidati ba ma'anar sa cewa shine ubangijin da akwai wani ma tare da shi amma wanda ya halitta shine to ba haka ake so a faɗa muku yawa allazi khalaqakum min nafsin wahidati wanda ya halice ku daga rai guda daya rai guda daya nan malamin suna cewa shin ana nufin jinsi ko ko ana nufin rai din hakika kwaya dai shine annabi adam wanda wannan shine aqida ingantacciya gurgudan qur'ani da sunna zamu zo mu magana la'alla akan sa nan gaba dangane da abin da ya shafi masu cewa dan adam shin Allah ne ya halicce shi ko tasawuri ne masu theory na evolution cewa dan adam tatawuriyai da irtiqai ma'ana ya hauhawa yayi developing ya ci gaba ne ya haɓaka daga germs wai wasu kwayoyin halitta ya ginu har ya zama abin da ya zama wasu su ce daga bili wasu su ce a shi ma da bilin gaba ɗayansu daga wani asali ɗaya suke wai shi bilin ne sai ya tsaya a inda yake ƙarshen tsawurinsu kenan shi kuma ɗan adam ya ci gaba to mun sani kuma ɗan adam ɗin shi yau shi ya tsaya ne dai shi ma har yanzu dai a tsaye yake wuri ɗaya ya daina fita daga siffarsa to wannan dai yana cikin abubuwa da masu wannan harkar suka kawo kuma ya ja kokonto a zuciyar mutane bale yana cikin sababin barin addinin kiristanci ga wasu daga cikin kiristoci a lokacin da nazariyar Darwin wannan ne ba so yake mu shiga cikin ta ba harka ce ta shafi sciences da biology da sauransu kuma muka faɗi asalin abin da yake shine addini ya wadatar da mu masu kokonto akan wannan matsalar sa duba littattafai da aka rubuta wajen mai da martani akan wannan matsala din amma kasancewar akwai wasu malamai da suka yi rubutu a musulunci kuma sun fada kwarin wannan irin matsalar kamar su Muhammadu Abduhu da ɗalibinsa Muhammadu Rashid Rida tafsirin Manar kuna jin tafsirin Al-Manar ko to a ciki ya tafi zuwa ga wannan irin tunanin cewa abinda ake nufi da nafsin wahida wai Quraishi ake nufi baya nufin annabi Adam shine abul bashar wai ko malamai na tafsiri da suka ce abinda ake nufi da min nafsin wahida suka ce annabi Adam ake nufi kawai sun dauka ne daga aqidarsu na cewa annabi Adam shine abul bashar amma ba haka ba ba wani zancen nafsin wahida saboda tasirantuwa da suke da maganganun turawa akan waɗancan irin ra'ayoyi to kaga ko in aka bu irin wannan tafsirin akwai buƙatar a bayyana wa mutane haƙiƙa la'alla ma iya dawowa kan wannan mawdu'in wani lokacin daban amma yanzu mu gama karanta fassarar aya wa khalaqa minha zawjaha, bayan ya halicci, ya halicce ku daga rai daya, rai daya ne shine annabi Adam. Wa khalaqa minha ay min an-nafs al-wahida hadhihi wa hiya nafs Adam alayhi salam, daga cikinta, daga wannan ran kuma, khalaqa minha zawjaha, ya halitta mata ita wannan ran, ya halitta mata abokin zamanta. Zawj, asalin lafazin zawj ana amfani da shi da namiji ne da mace, nan abokiyar zama ake nufi, amma na faɗin ta abokin kawai don in kawo mana asalin kalmar zawj. Kalmar zawj a larabci asalinta kamar yadda Bature yake cewa spouse, wannan spouse ana nufin abokin zama ko abokiyar zama. Masu harkar nahawu da harkar ilimin gado su ne suka sa galibin ana magana sai an ƙara wannan tamar buɗa don a bambance namiji ne ko mace. Mata an zaujati, ko da an ce mata an zaujin, to sai a ta tunanin waye ya mutu ya bar mijin, matance ta mutu ko namijin ya mutu. Da irin wannan dai, wannan dai ina jin kamar mun taɓa wannan zancen, malamai dai suna da wannan zancen da suka yi a irin wannan muhallin, cewa abin da ake nufi a nan abokin zama, abokin aure shi ake nufi. Ma'ana Allah maɗaukaki ya halicci annabi Adam, daga jikin annabi Adam ya haifa masa abokiyar zamansa ta rayuwa, ita ce matarsa Hawwa'u. An gane shi ake nufi a wannan wuri. Amma abinda dama nake faɗa shi ne zauj ana faɗarsa ga mace, ana faɗarsa kuma ga namiji, shi kenan. Wa bassa minhuma, daga su biyu waɗannan rayuka guda biyu, annabi Adam da Hawwa, bassa Allah ya yaɗa, ya watsa a bayan ƙasa, shine bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, maza da yawa wa nisa'an, da mata ma da yawa. An gane? Yawa, maza da yawa da kuma matan su ma da yawa. Ba ana nufin maza sun fi mata yawa, shi yasa aka faɗi kathiran dangane da maza, ba a faɗi kathiran dangane da mata ba. Inda in ka kalli waƙi'i ma, mata ai sun fi yawa a wannan duniyar ko? Da daɗewa haka yake, kuma har yanzu mata sun fi maza yawa. Bal Malam Ibn Taymiyyah a cikin hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa mafi yawan ƴan wuta mata ne, ya istinbatin cewa kuma dama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ƴan wuta 999 duka daga banu Adam ne. An gane? Ma'ana wanda za su shiga wuta daga banu Adam kamar 999 ne. Ma'ana kaga percentage din wanda za su shiga wuta sun fi yawa. In kuma mata sun fi yawa a wuta, to ashe kenan mata sun fi yawa a duniya. Haka Ibn Taymiyyah ya hango abu. An fahimci zancen? Kuma wannan koda da istinbati ko ba istinbati, kowa ya sani. Yanzu a duniyar yanzu, a kowace ƙasa ta duniya, mata sun fi maza yawa. Ko ina, a kowace local yanzu, har birnin Kudu. Ko? In ka duba adadin mata ya fi adadin maza yawa. Kuma duk wannan yana da cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai auku. Tahqiqi ne na nubuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa da ya bada labari cewa kafin kiyama ta tashi mata za su yawaita, har sai ya zama mutum mai ɗaukar nauyin mutane, sai ya ɗauki nauyin mata 50 mutum ɗaya. Ba ana nufin aure ba. Yawwa, ɗaukar nauyi, ciyarwa, tufatarwa, ka ga namiji ɗaya mata 50 ne a ƙarƙashinsa. Yanzu akan samu mata Allah fiye da haka. In akwai zumuncin, akwai kulawar, za ka ga irin waɗannan abubuwan haka suke faruwa. To duka saboda me? Saboda yawaitar mata. Allah subhanahu wa ta'ala ya cece mu, sai ce wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham, ku kiyaye dokokin Allah, ku ji tsoron Allah. Allah nan alladhi tasaluna bihi, wanda kuke roƙon junan ku da shi shine tasaluna, akwai kira'an tasaluna, shi kuma asalin tasalunan ta tasaluna ne, sai aka yi idgamin tawo cikin sinu, sai aka yi shadda akan sinu ce tasaluna. Yawwa, ma'ana wanda kuke roƙon junan ku da sunansa, kuke wa junan ku magiya, wani dan Allah ba ni ka zamana, dan Allah taimake mu, dan girman Allah ka bani kaza, kaga to ku ji tsoron Allah, wannan Allahn da a tsakaninku in kuka tashi magiya da junanku kuke sa sunansa a tsakaninku dan a ga girman roƙon da kuke, shine abin da ake wattaqullaha allazi tasaluna bihi ay yasalu ba'dukum ba'dan bismihi wal arham. Wal arham qira'a biyusi kai wal arhama sai zama ma'tufun ne akan Allah, wattaqullaha allazi tasaluna bihi wattaqu al arhama, ku ji tsoron Allah da kuke magiya da shi, kuma ku kiyaye kada ku shiga wuta ta hanyar zumuncin da ba ku kula da shi. Ma'ana a kiyaye zumunci shine mana wattaqu al arhama. In aka karanta da fataha wattaqu allaha allazi tasaluna bihi wal arhama, in aka ce wal arhami shi kuma sai zama me ma'tufi ne akan damirin bihi, ko wattaqu allaha allazi tasaluna bihi ko wabil arhami, kun gane, ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi, kuke wa juna magiya da sunansa, sannan kuma ku ji tsoron, ko kuma har yanzu da abinda kuke roƙon Allah da amana kuke roƙon juna da shi, da shi wato Allah, da kuma al-arhami wato zumuncin da ke tsakaninku. Wannan al'ada sai ta Larabawa suka roƙi junansu ta hanyar magiya da al-arham, mutum ya ce wani ina roƙonka don girman darajar zumuncin da ke tsakaninmu kai min kaza da kaza, an gane, wannan shi ake nufi da at-tasaluna bil arhami, an gane, in an karanta ta da bil arhami an banci da zan san insha Allah. Yace inna Allah kana alaikum raqiba, lalle Allah mai kula ne akan ku, ina kula da ku da motsinku da zamanku da tafiyarku maganganunku komai, Allah yana kula. Akwai raqaba, nan ce raqaba shine kamar ka kura wa mutum ido, duk motsinsa kana maki, kana observing, shine ma'anar observing, shine ma'anarsa raqib, Allah mai kula da kai ne duk inda ka je, babu wani aikinka da yake fita daga kulawarsa. Kulawa anan ana nufin duk abin da kake ya sani. Yawwa, an fahimci zan can, wani shine ita ce aya ta farko, Malam Sa'id yake cewa iftataha ta'ala hadhihi surata bil amri bi taqwahu, Allah madaukaki ya bude wannan sura ya fara ta bil amri bi taqwahu, da yin umarni da aji tsoransa da kiyaye dokokinsa, wal hafi ala ibadatihi, da kuma kwadaitarwa akan abauta masa, wal amri bi silati al arham, da umarni da sadar da zumunci. Sadar da zumunci ya ɗan uwa yana cikin abin da abun Bahaushe ba zan ce babu shi ba, amma bai kai irin yadda Larabawa suka ɗauki harkar zumunci ba, musamman mun lura da yadda rayuwarmu ta canza a zamanin yanzu, zumunci ya raunana sosai. Asalin arham jam'in meye, jam'in rahim ne, rahim abinda ake shi ne mahaifa, duk wanda mahaifa ɗaya ta haɗa ku, ko kuma saboda dalilin galibi zumunci yana haɗuwa ne a sababin haihuwa, ko wani ko wance su suka haifi wani ko suka haifi wance, wannan kuma ya auri ƴar wance, ƴar wane kuma ta auri wane, wannan ya haɗu da wannan, haka ai ta sassar kafar juna. Wannan abun a riƙa kula da shi, cewa wane daga gare ni yake, wane daga gare ni yake, wane dan uwana ne, a kula da haƙƙin a rika biya musu bukata a basu kulawa a rika kyautatawa kar a lalata wannan wishajin wannan alakar sarkafiyar da ta sarkafe mu a daina lalata ta to wannan abun asali ne da wannan sura take karantar da mu kuma akwai bukatar lalle mu dauki darasi daga cikin abubuwan da zamu ji na muhimmancin sadar da zumunci kun gaba daga cikin muhimmancin sadar da zumunci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye duk mutumin da yake so a ƙara masa yawan kwana a rayuwarsa kuma sannan a buɗaɗa masa arzikinsa to ya sadar da zumunci a gwani ya nuna maka muhimmancin sadar da zumunci duk mutumin da baya sadar da zumunci Allah yana yanke shi tsakaninsa da shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa rahim din nan bangare ne na rahamar Allah har Allah madauki yana ya mun Annabi yana faɗa cewa rahim tana faɗi ma'ana shi zumunci yana cewa man wasalani wasaltuhu duk wanda ya sadar da ni zan sadar da shi kamar bangaren rahamar Allah ne duk wanda ya sadar da zumunci to zai haɗu da rahamar Allah wa man qata'ani qata'tuhu wanda kuma yanke ni zan yanke shi ma'ana shi ma zai rasa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala haka duk mai son rahama ya kula da wato zumunci da ke tsakaninsa ƴan uwanka na faɗi wannan abin kwanan nan ko da yawa daga mutane yanzu zaka ga a ɗabi'ar Hausawa musamman a tashin da muka yi na yanzu na kowa daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa da yawa muna mantawa da ƴaƴan ƴan uwanmu kafin fa ka zo ka yi aure da ba ka da kowa sai ƴan uwan nan naka wanda ke da wanka da ƙaninka da ƙannanka da ƴan uwanka wanda su ka tashi tare da su kana yin aure sai ka je ka ɗauko ƴar wani gidan sai rayuwarka sai ta canza sai ka manta da waɗannan wanda kuka fito ciki ɗaya tare yanzu da yawa daga cikinmu ƴaƴan uwanmu ko sunansu wasu ba mu sani saboda an buɗaɗa an yawa wani ka tara asalin family ɗaya yanzu an yi wani 300,000 family ɗaya wanda kakan fa bai daɗe da rasuwa ba wani kakan bai shekara 20-30 da rasuwa ba an yi jikoki yanzu an haifi ƴaƴa mata sun je wani gidan sun haihu su ma sun ƴaƴa mata sun je wani gidan sun haihu sai ka ga cewa nan bai san waɗancan ba haka muke yi ko ba haka ba to in waɗannan ake so a riƙa tuno su ba laifi bane irin abin da ake na family meeting na wasu da bisa ba laifi duk abin da zai karfafa irin wannan zumuncin tsakanin iyalai da Allah a riƙa tuna shi yana da amfani yau a riƙa tattaunawa a san wane ɗan gidan wance ne oho haka ne wancan kuma ƴar wane ne in aka baka irin wannan taron duk za a san juna wannan sanin junan kuma zai taimaka ba wai kawai don maganar in an tashi neman aiki to muna da wani aure kaza ba wanda mu yanzu galibi wannan muke mai da hankali a kansa in an tashi neman admission to akwai wani a aure kaza saboda wannan aka yi meeting din to ba haka ake so ba tare da cewa wannan din ma wani abu ne da za a taimaka a kansa amma kada ya zama manufar kawai ita ce don wannan material benefit da za a samu amma kullum a riƙa tunanin cewa shi kansa sadar da zumunci tuna ƴan uwan naka tuna dangin nan naka da kuka fito daga asali ɗaya maƙasudi ne da abin da daga cikin abin da shari'a take so a kula da shi to mu yi shi don Allah sai kaga Allah mu ya sadar mu da rahamarsa in ko aka watsar da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mutane ba rahama yace wal hasi ala zalika da kwadaitarwa akan silatul arham wa bayyana sababa da'i al mujiba likulli min dalika wa bayyana kuma Allah madauki ya bayyana as-sababa sababi ad-da'i al-mujib mai kira mai kuma sababa mai wajabta likullin min dalika ko ne ɗaya daga cikin waɗannan al'amura din umarni da sadar da zumunci taqwar Allah tsoransa da sauransu wa anna al-mujiba li taqwahu kuma cewa abinda ke wajabta tsoran Allah annahu mana abinda zai sababa ya zama cewa dan shi zaka tuna wajibi ka tsoraci ubangiji shine annahu rabbukum allazi khalaqakum shine ubangijin ku wanda ya halice ku ma'ana i'tiqadin wannan manufa sanin wannan manufa kudirtarta da imani da ita da yadda da ita cewa Allah ne mahaliccin ku wanda ya halice ku to yana sanyawa lalle ku ji tsoransa shine abin da yake nufi a nan kun gane larabcin gurin wa annal mujiba litaqawahu abinda ke wajabta a ji tsoron Allah annahu shine cewa shi Allah shine rabbakumul ladhi khalaqakum shine Allah wanda ya halice ku ubangiji ne ya halice ku wa razaqakum ba iya halitta ba arzutawa shike arzuta ku wa rabbakum kuma shine wanda yake renan ku yau da kullum haƙoƙin rububiyyar ku duka shike kula da su bi ni'amihi al'azimati da ni'imominsa manya manya allati min jumlatiha khalqukum min nafsin wahidati wanda daga cikin jumlar wannan ni'imomin shine da ya halice ku daga rai guda daya shine ran annabi adam ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkaninku daga adam kuke adam kuma min turabin daga ƙasa Allah halice shi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halici duniya sammai da ƙasa sai da aka yi shekaru dubbai wasu sai dubu hamsin Allah halici sama da ƙasa wannan sama da ƙasan da muka yi magana a kansu kwanaki da girman nan da duk abubuwan nan sannan aka zo aka yi zancen halittar ɗan adam an yi aru shekaru mala'iku ne kuma aka yi aljanu akwai aljanu akwai mala'iku amma abinda ake ce ma mutum babu shi sai lokacin da Allah maɗaukaki ya so wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni khaliqun basharan min salsalin duk daban-daban a wurare daban-daban Allah maɗauki ya faɗi wannan to ya gaya wa mala'iku zan yi wannan halitta kun ga ashe kenan akwai lokacin da babu dan adam Allah ya faɗi gashi zai halice shi don haka zancen a ce ya tsiru ya harkar evolution daga wani abu ya tsiro ya fito daga wasu germs ya harhadu ya zama tsutsa babba tsutsa babba ta girma ta zama wani abun daban har ya zo ya zama buri ya tsallake kuma ya zama alhaji wani misali to wannan zancen bai dace da alkur'ani ne bai dace da alkur'ani ba abinda Allah ya faɗa shi ne akwai lokacin da ba ɗan adam domin ya sama waiwaye ɗan adam ne mu zuriyar annabi adam ne shi baban namu adam akwai lokacin da ba shi ake nufi shi kaga ba ka ce masa ɗan adam yau mu ne ɗan adam duk wanda ya zo bayansa ɗansa ne to amma shi ne adam ɗin Allah maɗauki ya halicce shi ta hanyar tattaro ƙasa ta ɓangarori daban-daban na duniya tunda dama ƙasar tana nan kun ji zancen nan yau ƙasar ɓangare kaza da ƙasar ɓangare kaza ƙasar ɓangare kaza aka tattara aka haɗa su sai aka yi molding ɗinsu aka kwaɓa su aka yi mixer sai Allah maɗauki ya yi mutum wannan mutum Adam sai aka halicce shi daga wannan yunkun kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kafin ma hadisi Allah maɗauki ya faɗa ya ce wa iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya nassi ne na qur'ani cewa Allah maɗauki ya halicci annabi adam ne da hannayensa guda biyu hannaye kuma biyu haka yace ya halicci annabi adam da kaga wannan ya tabbatar da me babu annabi adam kafin wannan lokaci to bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yayin shi a matsayin mutum mutumi kamar da muke cewa sai kuma ya busa masa rai duk wanda yana cikin marahil na halittar annabi adam da ya busa masa rai sannan kuma ya balli shi ne iko ne akan komai karkace ya yi wani abu da ba daidai ba ƙashin haƙarƙarinsa ku duba fa daga me aka yi shi daga ƙasa amma da aka busa ran sai aka samu nervous system ko respiratory system duk waɗannan system na jikin ɗan adam duk kuma sai suka samu sai aka halicci daga ɓangaren jikin ƙashinsa aka ɓallo ƙashin haƙarƙarinsa sai Allah ya halitta masa matarsa irinsa mai kai da kunne da ido da sauransu da hannaye biyu da tafiya da ƙafa biyu da gashi a jikinta da komai yace to da ita zai rana sai ya kaddara dabi'atan sai sha'awar juna su kusanci juna shikenan sai aka gama zancen a rika halittar zuriyar ta hanyar yumbu aita koyo aita yin yumbu ana busa masa rai sai zama an tashi daga nan ana yin halitta ta hanyar me su kansu an gane su sadu da juna sai a samu ciki shikenan aka samu yaya wannan aka haihu su ma suka zo suka girma suka haihu suka girma suka haihu shikenan a haka a haka a haka a haka aka samu wannan al'umma kun ga wannan yana tuna mana me kamar da malamin yake cewa me sirrin fadin wannan asalin halitta saboda da maso ake a karantar da mu girmama family system ko mu girmama iyali harkar gida din nan ka kula da matarka da ƴaƴanka aka kuma shigar da ka kula da ƴan uwanka na jini ka ji da su kullun kar ka manta cewa asalin ku daya shine aka tuna mana baki ɗayan mu cewa a dukkan mu ma asalin mu ɗaya ne an fahimci abu sirrin ya bayyana yau ashe dukkanin mu daga annabi adam muke dan haka babu zancen kabilanci wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne wannan inyamiri baya san bahaushe bahaushe baya san inyamiri baya rabe baya san bahaushe bahaushe baya san baye rabe wannan bafulatani ne shi da babarbare kaza da kaza wannan babur ne wannan waye sannan kabilancin gari gari wannan dan gari kaza ne baya san dan gari kaza wannan dan birnin kudu ne baya san dan hadeje baya san dan birnin kudu dan biringin baya san dan ina ne wannan duk jahiliya ce jahiliya ce an tsallake manufar da ta sa Allah ya halicci dan adam duk babu wannan shirman a cikinta samun ka kai a gari kaza ba shi yasa garin ya daukaka ba kaddara ce Allah ya kaddaro cewa anan za a haife ka dan haka samun ka a garin ku ba shine zai sa garin ya zama mai daraja ba haka nan kuma samun ka kai a garin ba shine zai sa garin ya zama mai daraja ba kai ma darajar ka ba saboda kai na nan garin mu ne ka samu darajar haka ne haka duk mutum da ka ganshi in ana zancen daraja da kima da mutunci to alakarsa da Allah ita take haifar da wannan ko akwai gon dutse mutum yake shi kadai in yana da la ilaha illa to dan uwanka ne ta bangaren asalin insaniya duk asalin ku daya dukan mu mutane ne amma ta bangaren kuma jibintar juna ta addini to in mutum mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yarda da musulunci to ko ina ne garin su dan uwanka ne dan ka jahiliya ne wallahi ka ji baka san dan wani gari ka fitar da kanka daga wannan zance ba musulunci bane an gane wannan yawa ina nana ta wannan ne dan na san irin wannan kurjin yana nan a zuciyar mutane da yawa kai kokari ka tsallake wannan kafi karfin wannan kai da ilimin ka da kamata a samu mai ilimi ina irin wannan tunanin ba ka gane in an ce alheri zai zo wai kullun tunanin kowa shine sai gidansa sai gidansa sai garin su sai garin su sauran kuma duk a mutu haka nan ko bangaren kasa haka mutum ya samu shugabanci to shikenan komai garin su garin su garin su to sauran bangaren kuma fa wani irin talaucin tunani da dan adam yake da shi wani ni haka nake fassara shi shine me za ka ribanta idan ka tattara abubuwan alheri a iya garin ku in kana da iko akan haka sai zama makotanka kuma suna cikin yunwa ai ka sanya mutanen naka cikin barazanar makotan nan su zo su kawo muku matsala ko ba haka bane sai kaga a ce dan kudu baya san dan arewa kullun tunaninsa kaza da kaza a san dan arewa su ta talauci a ta talauci to ba a tunanin nan da talaucin yau kuma za a hambuda kuma gaba daya a koma san a hana su zaman lafiya ina ce idan aka bude da arzikin kowa ya samu nasa da hankali da adalci shikenan kuma sai a samu ko ina a zauna lafiya to haka nan in an kalli abin a jihance in an kalli abin kuma haka a tsari na lokal gamman da kuma dukkan duniya dai kowa ya tuno asalinsa annabi adam ne wannan zancen yare 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 da ƙasa ƙasa duk daga baya suka zo ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lime lita'arafu wannan lamun ta'lilinta ta'lilinta yana ga maganar na me ta'lilin ja'alnakum shu'uban ne ba ta'lilin khalaqnakum bace kun ban ji me nake nubi in kago ba kun da gane yace ta'lilin ai ma'ana da Allah yace li ta'arafu so yake gaya mana cewa li ta'arafu dinnan inda take aiki shine maganar waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ba inna khalaqnakum ba inna khalaqnakum li'ibadati llahi ne shine ta'lilin ta wannan ita asalin halitta dan abutawa Allah amma wannan li ta'arafu tana da alaka ne da waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila dan ku san juna in an hadu ah wani ina ne garin ku da kaza da kaza daga gari kaza nake ah masha Allah Allah sa albarka Allah mai ku gida lafiya ka san wannan daga kabila kaza yake daga gari kaza yake to Allah muku albarka da kaza yau mun san juna fa'idar kenan amma abinda ya shafi daraja abun Allah da samun lada sai Allah faɗa mun a ƙarshe inna akramakum indallahi mene atqakum la ajmalakum wala aghnakum wala mene aqdamukum sinnan duk ba wannan ba ba wanda yafi kyan fuska ba ba wanda yafi dukiya ba ba wanda ya fito daga gari kaza ba ba jikan sarki wane da jikan sarki wane ba ko jikan waye kai in kana tsoron Allah sai ka fi jikan kowa a duniya an fahimci wannan abu haka shi yasa ta'ayirin mutane da asalinsu duk yana cikin jahiliya mana ka aibanta mutum da asalinsa ko sai yau ba dan wane bane ba dan gidan waye ba dan gidan to sai me kuma kai kuma kai ma dan wane ne dan wane ne shi ma wane dan wane ne tar wane dan wane ba a san ma asalin wani wanen ba akwai wanin ma da bashi da la ilaha illallah akwai wanin ma da bashi da riga bashi da wando in ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi duk haka zaka komar da mu haka ne ko ba haka bane zaka wallahi alfaharun mu shine musulunci ne muna shiga wani layi da za a zo a rarraba mutane akan irin waɗannan abubuwan to shikenan mun cuci kanmu Allah subhanahu wa ta'ala to sai shi wa rabbakum bi ni'amihi al-azima allati min jumlatiha khalqukum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها ليناسبها يا هل التام سماتر سنه daga jikinsa liyunasibaha dan shi ya dace da ita dan ita ta dace da shi fayaskuna ilaiha sai ni zuwa gare ta idan ka taba ganin an samu tajanusi tsakanin macen namiji da macen doki ma ina nufin kai na matan mutum da namijin doki ai ba zancen ta jamus ko doki mai godiya ta tafi daidai da namiji mutum a ce da ita zai zauna yau da kullum ita ce matarsa ta dafa abinci ta kwanta tare a yi zanna da godiya misali ai ba zai yi ba ko ban faɗa dan ai dariya ba ina baka sura ne dan ka gano cewa hikimar Allah subhanahu wataala ta sanya matar daga jikin namijin ita ce dan su dace da juna sai sai yake fa yaskuna ilaika ya samu nutsuwa zuwa gare ta in ba jinsi ɗaya ba baka iya samun nutsuwa wasu ba zancen jinsi ba ma yanzu wani ya auri wata kabilar da ba tasa ba ma sai ya ji ba iya nutsuwa ko ba haka ba in ya auri wata kabilar da ba tasa ba al'ada ta canza bambancin al'ada kawai wani ba zai iya jurewa ba to ballantana a ce jinsin halitta idan za a zauna lafiya a ce miji aljani mata mace aka zama zaman lafiya yau shi yasa kullum a cikin matsala za ta zama to haka nan Allah maɗauki ya sanya matar ta zama daga jinsin mijin saboda a samu wannan natsuwa wa tatimmu bi zalika ni'matu kuma saboda ni'imar halittar ta cika ta hanyar ni'ima ta bangaren wanzuwar shi kansa jinsin ya ci gaba a samu tanasuli a samu karuwa a samu hayayyafa wa yahsulu bihi surur a samu murna da farin ciki Allah madauki haka ya sanya duk dan adam nan biji yana karkata zuwa mace duk dan adam mace tana karkata zuwa ga namiji wannan dabi'a ce ba dama a saba shi yasa in ka ga namiji wajen sha'awa yana karkata zuwa ga namiji to ya fita daga dabi'a
tabi'ar da ko dabbobi ba su yi ta ba, babu wani ta dabba da ta taba yin luwaɗi duk a cikin halittar Allah. Amma namiji ya ce ya hau bayan namiji, kuma har kwakwalwarsa ta ba shi cewa wannan abin da daɗi, to lalle ya fita daga yayi ƙasa da dabbobi. Mana dabbobi in masu hankali ne to sun fi shi hankali, duk mai wannan dabba ne ba shi da hankali, kai in ce ya fi dabba. An bar cikin haka nan mace a ce sha'awarta da gamsuwarta ta karkata zuwa ga ƴar uwarta mace, to ita ma ta fita daga wannan ɗabi'a ɗin. In ana son ɗabi'a a samu yaskuna ilaiha haƙiƙatan, kuma a samu sururi da farin ciki, to a tsaya kan wannan ɗabi'a. Ita waccan ɗin mutum zai ma ƙarya saboda tsananin fafashin da ke zuwa ƙwaƙwalwarsa, ma'ana karkata in irafi da ke ƙwaƙwalwarsa, zai iya maka da'awar cewa da daɗi. Amma in the long run, kamar da ake cewa a ci gaba a haka, to duk wata manufa ta rayuwa ba za ta samu ta hanyar wannan irin alaƙar ba. Ko ka kaddara haka za a rayu, miji ya auri namiji, zancen haihuwa babu, ko ba haka bane? Za ka ji su da ma ai ba sa son haihuwa. To inda haka duk ake, to da gaba ɗaya ko shekara nawa ba a yi ba, duk jinsin ɗan adam in ƙarab da ya ƙare, haka ne ko ba haka ba? Da babu ɗan adam, ko wannan ita kaɗai musifa ce a ce jinsin ɗan adam ya ƙare saboda wannan irin mummunan laifi. Sannan kuma abinda Allah maɗaukaki ya halicci mace a kansa na karkata zuwa ga namijin da ya masa hidiman, da ba abin da take jin daɗi irin ta gamsar da shi a irin sa masa farin ciki da aikin gida da abincin da meye, ko da aka juya responsibilities ɗin a ce a yi substitution, a juya wannan ya ɗauna wannan, wannan ya ɗauna wannan, za ka ga abin ba zai tafi ba. A baka sharar gida da abinci, ta tafi ofishinka ta zauna, ko in kai mai faskare ne ta ɗau gatari ta tafi faskare, kai kuma kai ne mai girki, kai ne mai renan ɗa, kai ne ma mai haihuwa tukuna. A juya mahaifar a ce kai za ka haihu, duk ɗabi'a. Don haka tunda kuka ga wannan ɗabi'un ba za su tafi daidai ba, to wallahi karkata ta ɓangaren sha'awa ayi wani alternating ɗinsa daga wannan tsarin zuwa wannan ta koma wannan, to shi ma fasadi ne babba. Yadda wannan abun ba zai tafi ba a gida, to haka nan wajen sha'awar ba zai tafi ba, ba zai tafi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke. To sai ce wa kadhalika min al-mujibi da'i li taqwahu tasa'ulukum bihi wa ta'zimukum. To da ku mu bashi haka mu tashi kan wannan din ko da na kula lokaci yayi, za mu tashi kan inda yake wa kadhalika min al-mujibi da'i li taqwahu, duk da a cikin shimfidar da malam yake na fassara wannan aya ta farko a suratul nisa'i. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan fitra, akan hanyar daidai, akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mana samarin mu daga karkacewa, daga lalacewa, daga koma zuwa ga wani tunani marar kyau. Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu, ya ƙara son juna a tsakanin mu, da ƙaunar juna da tabbata bisa karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.